بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منا بركة ولن ساتيا ترانا أصبر safiyar 8 ga watan Jumadal Akhira shekarar Hijira 1447, wanda ya dace da lissafin 29 ga watan November 2025, daga wannan masallaci namu mai albarka, wato masallacin Garki Area 8 Central Mosque da ke nan Federal Capital Territory a Abuja, inda muke darussa a bisa al'ada ga iyayenmu mata. Allah ubangiji ya kara musu albarka. Maudu'in tattaunawar mu a yau shine takaitaccen tarihi da darussa daga rayuwar wata mata cikin bayin Allah waɗanda aka yi su a tarihin musulunci, wanda aka sani da suna Karima Al-Marwaziyya. Mun zaɓi mu tattauna akan wannan matar ne don mu ɗauki darussa, mu ɗauki inspiration daga tarihinta, da yanayin da Allah Maɗaukin Sarki ya bata dace wajen ganin ta yi aiki ga ilimi, ta yi aiki ga addini. Farkon abin da ya kamata mu fara ambata shi ne mu tuna irin muhimmancin da mace take da shi a rayuwar dukkanin al'umma, a matsayinta na uwa, a matsayinta na iya, a matsayinta na mata aure, sannan da sauran matsayoyika da Allah ya bata, wanda wannan yake wajabta, yake ƙara emphasizing buƙatuwarta zuwa ga ilimi na addinin musulunci, wanda zai gyara rayuwarta, wanda zai tace halayenta, wanda zai saka ta a turba mai kyau a rayuwa da addini da kuma makomarta. Shi yasa za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa ya ba da muhimmanci na musamman wajen karantar da mata. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga ainihin Bilal, Allah ya ƙara masa sadaqa, Bilal yake ba da labari cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa'azi, wani wa'azi da ya taɓa yi a masallacin Idi ko wani waje makamancin haka, da ya zo zai fita, fa banna annahu lam yusmi'in nisa, sai ya gane ashe mata ba su ji abin da yake faɗa ba, wato saboda yawan mutane, wataƙila kuma suna nesa da shi, sannan babu irin waɗannan kayayyakin na zamani wanda ake ɗaga sauti irin su loud speaker da amplifier da makamantansu, duka babu su. Saboda haka naturally babu yadda za a yi sauti ga magani ya kai nesa fiye da abin da ya saba kaiwa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa matan nan ba su ji abin da yake faɗa ba, sai ce wa Bilalu mu dawo. Su suka dawo, sai ya musu wa'azi na musamman, fa wa'azahunna wa amarahunna bisadaqati, ya musu wa'azi, ya umarce su cewa ku dinga yin sadaka. Wato kun ga wa'azi na daban na musamman na mata, saboda ba su ji na maza da aka samu ba. Haka nan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labari, yake cewa salatu mutane guda uku, lahum ajr, suna da lada marrataini ko marratani sau biyu, duk abin da suka aikata za su samu lada double. Daga cikin su ya lissafa, akwai mutumin da yake Kirista ko Bayahudi, sai ya riski musulunci, kuma sai Allah ya mishi gamdakatar sai musulunta, wannan za a ba shi lada cewa ya bi annabawa guda biyu. Da mutumin da wato yake matsayin bawa yana aiki a wajen wani, sai ya iya biyan haƙoƙin da ke kansa na shugabansa, sannan kuma bai yi wasa da haƙoƙin ubangijinsa ba, wannan shi yana da lada biyu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku kuma, wa rajulun indahu amatun yataquha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha, da kuma mutumin da yake da baiwa da take karkashin sa,
kuma yana sadaka da ita concubine kenan amma bai yi wasa da tarbiyyarta da karantar da ita ba har ta samu ilimi ta zama mutum shi ma za a bashi lada guda biyu ladan karantar da ita da kuma ladan yanta ta daga baya so me yake nuna mana cewa ashe hatta mutanen da ake ganin su kamar a ce lower class a cikin al'umma kamar bawa baiwa mace ba ta daga cikin mutane da suke da wata daraja idan mutane so amma ana so duk wanda Allah ya daura shi akan kula da su to ya bada muhimmanci wajen yi musu tarbiyya ta addini zai samu lada akan wannan ne ya karantar da kiyamaci ko wace iri ce haka nan wata rana wata mata ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innan nisaa kad ghalabana alayka afa innar rijala kad ghalabana alayka cewa maza sun rinjaye mu akan ka kullun kana tare da su ku fita ku shiga ku yi tafiya ku dawo ku je yaki ku je aikin haji mu kuma ba zauna a gida me zai hana ka ware mana rana ta musamman da za ka dinga yi mana karatu shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu komai na sa muku rana kaza duk rana kaza ku dinga zuwa yace kuma ku dinga zuwa gidan wanci gidan wata mata da cijiwa gidanta akwai space da zai wadace su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tawo ko da Bilal ko da Anas ko da Abu Sa'id al-Khudri ko da Abu Huraira sai su rakko shi sai su sai wa matan nan karatu ya musu wa'azi ya musu nasiha duk wannan suna nuna mana wato tasirin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'amarin karantar da mata da muhimmanci har ta kai cewa idan mata sun zo sun mai tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji kunya da nauyi na ya furta wasu kalmomi ko wasu maganganu da suka shafi matan kai tsaye sai ce ku shiga cikin gida ko su je gun Aisha ko Hafsa ko Ummu Salama ko Zainab ko wata cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi mata tambaya woman to woman sai ta ba su amsa dai da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci wajen karantar da su matan nashi shi sa aka waye gari Aisha radiyallahu anha ta zama malama babba wadda take yin kafada da kafada da maza a wajen ilimi a cikin sahabbai hasali ma al-Imam Al-Zahabi yana cewa ba ta yi wata mata a tarihin musulunci malama da ta sha ilimi ta koshi kamar sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wanda kuma dukkan wannan ilimi ta koye shi ne a gun mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ta karantar da al'umma da yawa ta karantar da maza ta karantar da mata ta yi ilimi so muka biyo tarihin musulunci za mu tar da irin waɗannan mata da suka yi fice al-Imam Malik yana da wata ƴa ita ma haka ta kasance malama ce aka ba mu gangaro har nan zamanin za mu tar da cewa Ibn Fawzi rahmatullahi alayhi yana da ƴa Nana Asma'u guda tarihin ƙasar Hausa wannan ƙasa ta mu ta arewacin Najeriya an san ta a tarihi cewa babban malama ce da ta yi aikin karantar da ilimi to shine sai muka dauki wata mata mai wannan suna a matsayin model a matsayin misali kawai da za a buga guda daya sai mu fita da darussan da muke gani saboda haka abinda muke cewa a takaice shine wajibi ne al'umma su ba da muhimmanci wajen karantar da mata abinda ya shafi addini don tace ɗabi'unsu da gyara halayensu da buɗe musu ƙofa ta zurfafa ilimi don su zama mutane masu amfani a cikin al'umma wannan karatu da za a koya mata a kodayaushe yana katange su daga ɓarna yana sanya musu tsoron Allah ya ba su dama su yi shiri don yin rayuwa mai kyau a gidajen aurensu kuma don su tarbiyyantar da 'ya'yansu kuma don su taimaka wa mazajensu da sauran al'umma sannan kuma don su tsira a wurin Allah maɗaukakin sarki a lokacin da za su gama da shi sannan kuma haka ko da ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa ta yau da kullum ilimi yakan taimaka wa kowane mutum ya zama cewa ya gyara rayuwarsa wace ce wannan mata mai suna Karima sunanta ana mata alkunya da suna Ummul Kiram ko kuma a ce Sittul Kiram da Ummul Kiram alkunya ce wato maman kiram kuma an ce Sittu Sittu shine kamar da Hausa a ce uwar gida ko dattijuwa haka ko na abu makamancin haka larabci ne na baya-bayan mai kuma a ce sayyida sai a ce sittat sayyida ummul kiram sunanta karima bintu ahmad ibnu muhammad ibnu abi hatim al-marwaziya an haife ta a wannan gari mai suna marwaru wanda yanzu yake kasan turkmenistan wanda yake kasanin tsakanin kasashen afghanistan da iran wanda a wani kauye da ake cewa kushmihan kusa da wannan gari an haife ta a shekara ta 365 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ta kasance cikin tana yarinya yarinya ce mai hankali mai mutunci mai daraja na gaba da ita mai yawan bauta da kula da addini yawan karatun alqur'ani yawan sallah yawan azumi yawan istighfari da sauransu haka ta rayu kamar yadda aka ambata kudi ya zama da cewa ta rayu shekara 100 ta mutu a shekara ta 465 ko kuma ta rayu shekara 98 ta rasu a shekara ta 463 wannan sabani ne na malamai al-imam al-dahabi a cikin tarihul islam ya karkata zuwa ga na farkon cewa shekara ta 463 ta rasu wato shekara daya suka rasu da babban malami mai suna al-imam al-hafiz ibnu abdul barri an-namari al-qurtubi rahmatullahi alayhi al-imam al-dahabi yace saboda ya nakanto daga wani malami mai suna abu ja'far muhammad ibnu ali al-hamdani cewa shi wannan malamin ya je garin makka a wannan shekara ta 463 yace fa nu'iya ilaina ummul kirami sai aka ba mu labarin rasuwarta walam alqaha sai ban samu damar gamuwa da ita ba yayin da shi kuma ibnu nasir al-dimashqi ya karkata zuwa ga cewa ta rasu shekara ta 465 laka al-aqal taqdirin ta shekara 98 a duniya ala akbar taqdirin kuma ta shekara 100 jindi a duniya laka ta shaliya sosai ta yi karatu a gurin manyan malamai da yawa babanta mahaifinta shi ne fara fita da ita daga ƙauyensu ya kai ta gun malamai suka koya mata qur'ani suka koya mata hadisi suka koya mata fiqh har ta yi fice a wajen riwayar littafin sahihul bukhari ta samu ƙwarai game da karanta da zaba sahihul bukhari daga cikin manyan malamanta akwai muhammad ibn makki al-kushmihan wanda yana daga cikin manyan ɗaliban Imam al-Bukhari da suka yi riwayar sahihul bukhari kuma suka shahara da karantar da shi ita kuma zo ta koya a gonsa kamar ka ce jika ce kenan da Imam al-Bukhari a ilimi sannan akwai Zahir ibn Ahmad as-Sarakhsi da wasu bayan ta je Baitul Maqdis daga baya kuma ta tafi kasar Makka inda ta rayu shekaru da yawa a kasar Makka tai abin da ake cewa mujawara wato mutanen da malamai sukan tafi kasar Makka sai su je su samu wuri su zauna suna ta sallah suna ta umara suna ta aikin haji kuma suna karantawa saboda Makka center ne da mutanen dukkanin kasashe suna zuwa lokacin aikin haji lokacin umara lokacin azumi ne su tsara da malaman a garin sai su koyi da su karatu shi ake cewa mujawara a da can ba irin yanzu bane za ce sai an baka visa visa ta kare ba za ka zauna ba da wane da wane za ka kama hanya ka tafi kai ne kawai kasa Allah ce budaddiya a wancan lokacin su ka zauna a kasar Makka tsawon dadewa daga cikin daliban da suke karatu a gunta ta karantar da ɗaruruwa ko a ce dubban mutane sun yi karatu a gabanta saboda dadewa da ce a duniya amma ana ambaton wasu mashahuran malamai a tarihin musulunci wanda su ma sun yi karatu a hannunta daga ciki akwai al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi mashahurin malamin nan na kasar baghdada wanda ya manya-manyan littattafai irin su tarikh madat salam irin ainihin wato al-faqih wal-mutafaqqih da ire-irensu wannan malamin ya gamu da ita a makka lokacin aikin haji a wannan kwanaki da ake na zaman Mina wato kwanakin da ake ce ma ayyamu tashrik ko ayyamu ma'dudat to zaman da aka yi zaman mai nadin nan a kwana uku da kuma additional 2 days da suka dawo makka a cikin kwana biyar ta karantar da shi littafin sahih bukhari ga baki ɗayan shi bolu hudu shine za ka yake cewa shi ya iya rayuwarsa da abin da ya sani da bincikensa bai taba ganin karatu mai sauri irin wannan ba to wata kila saboda karatu ne na malamai dukkanin su shi ma malami ne a lokacin ba ɗan karamin dalibi bane kuma yana neman albarka ya samu isnadi ne daga gare ta gajere zuwa ga Imam Bukhari da aka suka karatu kamar ka ce zuku kenan ko suka yi madar suka sauke akwai Abu Mudaffar As-Sam'ani wanda shi ma babban malami ne marubuci akwai Abu Tayyib Az-Zainabi wannan Abu Tayyib Al-Husayn ibn Muhammad Az-Zainabi shine za a iya cewa shine ya gaji makarantar ta don bayan mutuwar ta ya ci gaba da karantar da ilimin da ta bu karantar da shi akwai Malam Muhammad ibn Barakat As-Su'aidi da sauransu da yawa to wannan a take shike nan game da tarihin wannan mata wanda ba shine asalin mahallin magana ba asalin mahallin magana shine darussa da zamu koya daga ciki ai kun Qur'ani malamai suna cewa kusan ɗaya bisa ukun sa akwai labarai labaran annabawa labaran al'ummomin annabawa salihan bayi ko wasu tsararrun bayi da dai abubuwa na ban mamaki da na ɗaukar izina da Allah ya dinga labarta mana wasu labaran a maimaita su wasu kuma a ambata su ɗaya ba a maimaita ba dukkaninsu manufarsu kamar yadda Allah yake cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin al-mursalin muna baka labarai mafiya kyau a cikin wayin alqur'ani da kana cikin gafalalu wato yanzu ka ji labarin kada ka gafala ka dauki izina wa naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fa'adaka dan a kwantar da hankalinka dan ka dauki abun lura ba taɗi ne ga magari ba amma kana hadisan yuftara ba taɗi ne ga magari ba saboda ka duk labarin da mutum ya ji ana so ne a matsayinka na musulmi ka ga cewa what do you learn what could you learn from that story me za ka koya daga wannan labarin saboda ka damuwarmu ba wai akan kawai ahda events inda suka faru a tarihinta an haife ta ta mutu ta yi kaza ta yi kaza ba wannan bane asali abin da yake asali shine lessons da za mu iya driving daga wannan labarin sura ka bani tattauna ne insha Allah akan darussa na farko darasin da za mu cire na farko a tarihin rayuwar wannan baiwa Allah shine muhimmancin karantar da ƴaƴa mata da kuma wato kamar a ce role na iyaye a wajen haka mun ji cewa mahaifinta shine ya tashi ya kai ta makaranta shi ya ɗauke ta ya kai ta wani gari makaranta so kuma wannan yana tuna mana cewa iyaye musamman fathers mazaje ya kamata kodayaushe su dinga feeling responsibility da ke kansu na ilmantar da ƴaƴansu maza da mata. It is very unfortunate that a society ɗinmu za ka samu wasu iyaye maza they don't care about karantar da ƴaƴansu ba abin da ya dame su da mai makomar ilimin ƴaƴansu wanda ya ƙoƙari shi ne biya school fees amma daga zai ce komai ya ce guje kuma ban a ruwan shi kawai shi yana harkarsa za ka ga iyaye mata su suke faɗi tashi ita za ta kai su makaranta ta ɗauko su in za a je PTA ita za ta je in sai wani laifi za ta busawo wata ma ita ta biya school fees ɗin shi ba ruwan shi wannan kuskure ne kuma sakaci ne da responsibility da shari'a ta ɗaura wa maza kuma Allah ne tambaye mu akai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wajibi ne mutum ya kula da abin da Allah ya ɗaura mishi na wajibin tarbiyya yansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafabil mar'i ithman an yudayya man yaqulu ya ishi mutun zunubi ya tozarta waɗanda Allah ya ce dauki daurin su babu kamar yaya su sannan kuma abu na biyu shine a bai wa yaya equal chance an wuce wannan zaman da za ta ce tunda mace ce ai ba sai ta yi wani karatu mai zurfi ba ai su mata ilimin su takaitacce ne ai mace in ta samu na sallah ya ishe ta da sauransu wannan duka zamanin wannan abin da yake wajibi ne a bai wa kowa equal chance na ilimi abin takeici ne ka tarar cewa a cikin society din mu ana samun mata zakakurai masu basira masu himma amma haka ake asarar wannan basirar ta saboda ba a yi tattalin ta ba mu da muke malaman makaranta tun kana malamin islamiyya ko malamin makarantar boko ko primary da kanka zaka ga waɗannan yara waccan yarinyar basirar da take da shi ina ma da za a samu dama ta yi ilimi cewa za ta amfani al'umma amma da next time sai ka daina daraja ISS 1 da an tambaya ina wancan ta ta yi aure to ba aure ne aiki ba amma in auren ya gilɗe rayuwarta shi ke nan ba za a sake jin labarinsa ba kai hada take cikin talatin ma kafin ta haihu uku hada ta warga ce shi ke nan sai dai a dinga tarihi cewa ta taɓa yin wata hadda mai suna Nurul Albab ko daru tauhid ko wane ne ta zama tarihi to wannan waste ne ake na resources barna ce asara ce ta basira Allah ya yi wa mutum basira ne don ya ci moriyarta kuma al'umma masu ci moriyarta ba abin da Allah ya kima mutane talent ko intellect ko understanding ba sai ya kamata mu kula da wannan dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin iyaye da al'umma da shuwagabanni da malaman makaranta don mu taimaka wa ‘ya’yanmu musamman ‘ya’ya mata don su yi ilimi wanda zai amfane su ya amfani al'ummarsu ya amfani wato rayuwarsu. Na biyu kuma shi ne kyakkyawan zaɓi wajen zaɓen irin makarantun da za a kai yara. Kun ga shi mahaifin ya ce ai ba babu makaranta a garin da ya taso bane. Amma abin da yake so ya shi ta zama yana can wani gari so da aka yi tashi ya koma garin da ita don ta yi wannan karatu. So da aka ya kamata mu zama muna da kula wajen zaɓen makarantun da za mu kai ‘ya’yanmu. Kamar dai kwasan ‘ya’ya muna kai su makarantun da babu tarbiyya. Wani lokaci ma makarantun kafirai, makarantun arna, a koya musu munanan ɗabi’u da tunani mara kyau. Ka ga yarinya ta zo gida za ta ci abinci tana yin addu’a ‘yan coci. Ko ta zo bacci ka ga tana yin supplication irin na kiristoci. Mu kawai damuwarmu wai yaranmu su dai iya turanci. A garin iya turanci su yi asarar tarbiyyarsu. Kuma duk wanda ya haifi ‘ya’ya ba su yi tarbiyya ba, ya yi a ce asara, kamar su ce asara. Domin idan yaran ka ba su da tarbiyya, tana cikin damuwa ba ‘yan kara ba, tana rayu. Sannan kuma ba ka da garantin bayan kawo su, me zai biyo baya? Wataƙila su zama worse, wataƙila ba za su yi maka addu’a ba, wataƙila kuma duk zunubin da suke yi, ya zama cewa kana da mummunan kamasho. To, da haka wajibi ne, yara ɗin nan amana ne mu ɗauki matakin gyara ɗabi'unsu mana farko shi ne musa su a makarantu da suke da kyakkyawan tsari da kyakkyawan orientation wanda za su koya musu kyakkyawan tarbiyya abu na gaba wajibi ne a haɗa ilimi da aiki mun ji cewa wannan matar ba wai malama ce kadai ba a'a ta kasance mai aiki da iliminta yawan sallah yawan azumi yawan karatun Al-Qur'ani an ce kuma zahida ce mai gudun duniya to duk wanda yake so ilimin shi mishi amfani sai ya haɗa shi da aiki so da dama akan samu mata ɗin su yi karatu ɗin wataƙila wannan shi yake sa wasu mutane suke ƙyamatan ilimin mace ya zirki sai ka samu cewa ta yi ilimi amma a cikin mu'amalarta da iyalinta ko mijinta ko surukarta ko abokayyakinta babu ƙamshin cewa ta san addini mu'amalarta mummuna ce ɗabi'arta mara kyau ce har ta sa a dinga ganin cewa to wannan haka ake karatu wannan haka ake malanta so ya kamata mu san cewa wanda da yake ilimi to wajibi ne ya aiki da ilimi idan bai aiki da ilimin ba yana iya samu shi a cikin wani tsautsayi mummuna Allah ya ba mu labarin watul alaihi naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'ina la rafa'nahu biha cikin suratul araf wani wanda Allah ya ba shi ilimi yake aiki da ilimi ya kwabe da ilimin Allah ya ce zama daga cikin wawaye da mun so da mun tsaga darajarsa walakin akhlada ila al-ardi shi ne ya kaskanta ya fada kasa Allah ya kwatanta shi da kare kamar kalbi in tahmil alayhi yalha aw tatruku yalha wanda bai aiki da ilimin sa kamar kare yake mun dai san kare kaskantaccen dabba ce saboda wajibi ne zama kina aiki da ilimi wannan aiki da ilimin shine zakarsa shine zai kiyaye mutuncin ilimin shine zai sa al-ilmin ya albarka kuma shine dama primary abin nan wato objectivity na farko da ake yi ilimi din shi shine dan aikin shi wannan kuma yau Allah ta kasance mai aiki ce da ilimin ta a kore yaushe haka ta shahara da kalewa ta shahara da mutunci ta shahara da sanin ya kamata kuma abinda muke so a gane a nan shi dan ilimin da mutum yake da shi ba sai ya zama malami iya wanda kika sani wajibi ne ki aiki shi sannan ashe babu laifi mace ta zama malama ta hatta karantar da maza kamar yadda maza suke karantar da dalibai mata idan Allah ya juya abu aka wayi gari wata mace ce malama ba abin da zai halatta karantar kada a ce maza su yi girman kai su ce Allah ya ce malama ta karantar da mu yayin da duk mun yi karatu a university mata sun karantar da mu ko a secondary school ko a primary duk muna da malamai mata to inda za a samu wata mace Allah ya bata ilimi da kafura to ba za a ƙi yin karatu a hannunta ba kamar yadda muka ci cewa ga wasu manyan malamai sun yi karatu a gunta duk da sun yi ta shahara tarihin musulunci su Abu Bakar Sam'ani su Al-Khatib da makamantansu sun fita shahara sun fita zurfin karatu sun fita output na knowledge amma da haka malam wasu ce to haka wasu daga cikin malamai na baya manya irin Al-Imam Az-Zahabi masalan ya lissafo a cikin tarihin sa yayi karatu a gun mata sun fi guda 30 sannan ga Aisha radiyallahu anha ta kanta da sahabbai su da tabi'ai su Urwatu ibn Zubayr Urwa ai yana cewa shi ya gaba iya karatun Aisha ga baki daya ba wani hadisi da Aisha take karantawa yace sai dai zama naji shi na karanci na haddace saboda danta ne danyata ne Asma'u a ɗakin ta yake sun rayu da shi shekara sama da 30 saboda kullum idan an zo gunta karatu yana zaune tun yana dan karami har ya girma saboda babu wani abu take karantawa wanda bai sani wannan bai sa ya rena ta ko saboda shi namiji ne ko wani abu saboda idan Allah ya zuwa ce wata mace ilimi shi kenan sai a bi ta zama malama wanda ya zuciya shi ma sai je koya ya zama malama sannan wanda yana nuna mana cewa muna da bukata zuwa ga samar da malamai mata a cikin wannan al'umma wanda za su yi wasu ayyuka na musamman ga 'yan uwansu mata kamar yadda kullum ake advocating cewa a samar da likitoci da nurses da sauran jami'an kiwon lafiya mata saboda su kula da larurorin mata da ya shafi haihuwa da ciki da reno da sauran issues na obstetric da gynecology kullum ana faɗan wannan 'yan boko masu kishin addini da shugabanni masu kishin addini kullum suna faɗan wannan for over 40 years muna jin wannan zancen so in the same life akwai buƙatar kuma a zama akwai wani advocacy wani kira zuwa ga a samu yadda za a dinga samar da malamai mata masu ilimi na gaske za su karantar da mata abin da shafi rayuwarsu ta musamman abin da shafi jinanan al'ada abin da shafi mu'amala aure abin da shafi karantar da su addini da sauran abin da dole akwai wani bariya tsakaninsu da malamai maza idan na ce ina nufin a samar da malamai mata ina nufin malamai in the real sense of the word malama ba na nufin waɗannan malaman motivational speakers ba akwai wasu yanzu kusan zamani ya zo da zamanin wasu mata malamai da ake gayyatowa irin walima aure da sauransu ɗin nan wannan ni aure na wallahi ba malamai bane galibin su ban ce na rida dan abin da Allah ya sanashe su ba amma abin da yake cewa ilimi ba su da shi suna da dai tsaurin ido da jajircewa ba sa jin tsoron kamera sun saba idan su ya bude kuma suna da labarai cikin kwalwarsu and they can always present them to one motivational speaker kenan wallahi ba malami bane so da waɗannan ba malami bane ba sa iya karantawa mu muna buƙatar da su karantar da tauhidi fiqh sira larabci su koya mata tsarki da sallah da alwala da aikin haji su koya musu yadda ake wankan janaza da sauran abin da zai amfane su a addini to wannan kuma dole sai ta koya ita ma ana buƙatar a samu da irin wannan malaman amma irin wannan malaman na taɗin aure masu sakin baki masu zuga mata masu yin surutu from both sides of their mouths ba irin su nake yi ba so ka musu nan kowa ba ruwa amma in kin san irin ta kin san irin su akwai su suna nan duk gari akwai su akwai wanda ma suke ma sun zama kamar international ana gayyato su daga gari gari ko ƙasa ƙasa wata daga Ghana wata daga Sudan wata daga kaza a gayyato su hutar a kashe kuɗi masu yawa kawai don su ta bada wani zance kawai taɗi ga magari kawai kuma mata su rasa sauranta kamar sun ga wata waliya to yadda waɗannan matan suke da influence akan matanmu it's very unfortunate kamata ya ce malamai ne da kakku yes za ta zama musu role model kuma za su ji daɗin cewa ƴar uwanmu ce mace ko yaya ne ba ka rasa duk mata da wani iota of feminism cewa idan ƴar uwarta mace ce ta fi jin cewa yes wannan abin namu ne namu ne we are in it ba ka bari ko yaya ne in aka ce ga mace ga namiji dukkanin su malamai ne za ga mata sun fi san a ce to wannan malamar ta buge wannan malamar a iyawa to ya zama ta iya ɗin ba aibi ba ne muna buƙatar samar da irinsu so amma sai ina za mu fara shi ne samar da makarantu da za su iya haifar da malaman mata ɗin sannan ya zama iyaye da mazaje su encouraging ‘ya’yansu mata akan su yi karatu su yi ilimi kuma ko da an mata aure kada wannan auren ya hana karatu magana akan aure da karatu wani discussion ne da aka daɗe ana yin su kuma ita kanta wannan malama da muke magana a kai Allah cikin hikimarsa ba ta yi aure ba ya ɗau rayuwarta nan ta mutu ne a budurwa ba ta yi aure ba ta san namiji ba wanda wannan kuma yana cikin dama wata jarabawa da Allah yake yi wa wasu daga cikin mata Allah cikin hikimarsa da tsarinsa bai tsara sunnan wannan rayuwa a ce duk wata mace ta yi aure ba galibin mata suna yin aure kamar yadda muka sani amma ana samun ɗaiɗaiwa waɗanda aure yakan zama musu wato wani abu da ba su yi achieving ba a rayuwarsu to one reason or the other wata dai koyi zama da cewa tun tana gani a ‘yan matancinta sanda ya kamata ta zaɓi miji ta ta yi ruwan ido ta ta yi maza wulaƙanci har su fita batunta su koma batun waɗanda suka taso daga baya sai abin ya zama mata cuta ko wani damuwa wata kuma ta kutsa cikin boko ɗin nan har ya cika mata ciki sai zama kowa na kafa-kafa da ita a cikin society ma akwai irin wannan tunanin wata kuma ta rayu a inda watakila ba ta da access to mazaje a jami da za su ganta har sai suna son ta so dangane iri daban-daban wata kuma ta yi auren ba da jimawa ba auren ya mutu ko a sake ta ko ta gamu da wani domestic violence sai sa ta tsani aure ta tsani maza ta dinga zagin maza gaba ɗaya shi kenan sai ta fita bacin aure to duk ana samun irin waɗannan dalilan to wata kuma kamar ita wannan kuma karatu ne ci ya mata lokaci to ya kamata ta san wannan akwai mata da yawa waɗanda garin karatu to suka sacrificing wannan aure ɗin ko kuma unconsciously har su wuce lokacin aure har kuma kowa ya ƙi neman su da aure saboda haka yana da kyau idan za a yi karatu a dinga tuna cewa lallai aure muhimmin abu ne a rayuwar ɗaya mace kuma albarkarsa sananniya ce a matsayin shi na institution da yake samar da cigaban wannan al'umma da reproduction ɗinta to amma dai ana iya samun irin wannan yanayin domin har a cikin maza ana samun malamai waɗanda ilimi ke ɗauke musu hankali har su manta da shagalin ko batun aure an yi su da yawa a cikin tarihin musulunci akwai malam Abdul Fattah Abu Gudda ya tarihi littafi guda tarihin malamai gwagwari al-ulama ul-ibab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj irin su Ibn Taymiyyah irin su Nawawi irin su shi kanshi wannan Khatib al-Baghdadi irin su Jahiz Abu Usman irin su Ghazali ya lissafo su da yawa waɗanda ba talauci ne ana son aure ba suna da kuɗin da za su yi aure ba kuma irin Annabi Yahaya bane a ce wai hasuran ba hasuran bane suna da sha'awa irin ta ɗan adam amma yau da gobe da faɗi tashin karatu har samartaka ta wuce ba su samu su yi aure ba ko sai suka haƙura suka ci gaba da sabbar su har suka mutu a haka to ana iya samun ita ma mace ta samu irin wannan to kamar yadda na faɗa muku a wata magana a baya yana da kyau mace ta san cewa in ta gamu da wata jarabawa a rayuwa kamar rashin aure din ko rashin haihuwa ko mutuwar miji shekaru kuma da saura to kar ki zama depressed ki saka damuwa a cikin ranki har ki je ki kamu da wani ciwo mummuna hawan jini kuma kamar tasu sai ki utilize wannan misfortune din ki juya shi into a blessing shine abin da Aisha ta radiyallahu anha sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 18 you can imagine tana cikin prime age na ƴan matanci inda ba da mata aure da wuri ba sai ta shekara 68 a duniya wato sai ta ƙara shekara nawa 50 bayar rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 50 ba batun aure domin Allah ya hana wala an tanki azwaju min ba'di abada ko me ta dinga yi aikin haji azumi umara karantawa fatawa shi ta dinga yi to wata kuma in ta samu kanta kamar asayidatu nafisa wadda jikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ta samu kanta ba ta samu halin aure ba ita zauna ita ma karatun qur'ani tasbihi da ta yi to idan mace ta samu irin wannan yanayin kamar na Aisha miji ya rasu ba ma ki aure ba ko kuma kwata-kwata ba ki samu damar yi ba to sai ki utilizing wannan damar ki yi abin kirki da zai amfane ki ya amfani al'ummaki sai ki sa hankalinki akan karatu ko kasuwa ko ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki ko ki developing wani abu da zai amfane ki kar ki zauna ki zama wato gaki nan kawai sai dai a yi ta tausaya miki kin zama wata abin kwatance so da haka sai an akwai wannan sura'ul mas'uliyya din akwai wannan conflict na responsibility tsakanin aure da karatu tsakanin a wurin mata idan mace mai harkar ilimi ce wajibi ne za a mata aure a duba mijin da zai iya fahimtar yanayinta ina yawan faɗan wannan ina jin hatta wasu mata da nake da kusanci da su ba su yarda da wannan magana ba cewa ni ina da ƴa likita in za ta yi aure ba zan yi ta aure saurayi ba na fi so ta aure wanda yake da wata mata so na tabbatar sun matar take aikin asibiti a matsayin likita ce ta kwana to dole ki kasa miji wanda yake mai fahimta mai haƙuri ya kau da kai daga haƙoƙinsa ko nas to in dai ba likita ya ɗan uwanta ba wanda shi ma wata rena asibiti civilian wanda ba likita ba zai iya fahimci ta yadda ya kamata amma yana da wata matar kun ga yana da alternative wannan ra'ayina ne kawai ban karanta shi a koina ba amma kawai abin da fahimta da rayuwa ne ko da yarinyar nan budurwa ce mai ƙananan shekaru haka aura mata babban mutum wanda ya taɓa yin aure yana da wata mata to da akwai sauƙi su fahimci juna amma inda ga shi sai ita ne ta tashi za ta tafi asibiti da sassafe ta je ta kwana ta wuri ta ƙara kwana shi kuma yana so a mai shayi a zauna a yi fira a mai abinci a yi wannan a yi wancan za a dinga samun conflict so haka ilimin addini shi ma idan mace tana da nasibi a ilimin addini wanda yake da zurfi ya kamata a san za ta auri miji a duba wanda zai fahimci irin abin da take da shi. wani babban mutum ko wani malamin da ya karantar da ita ko wani mutum da zai iya fahimtar rayuwa fiye da nata ba wai kawai saurayi wanda ya girme ta da shekara uku ko hudu wanda za su ta rigima a aure yake daɗi ba sannan wannan tarihi da wannan mata yana nuna mana muhimmancin dedication al-intizam akan duk wata manufa ta ka wannan baiwa Allah tsawon shekarun da ta yi a duniya abin da take ta yi kenan ba ta fasa ba shi ne al-intizam dedication aikin da kake karkafa sa mun ji cewa kuma tana da ilimi mai nagarta al-asana wato originality ilimin da za ka koya ya maka amfani shi ne da ake koya a gaban malamai kada mutum ya sake zama ɗan koyi da kanka shi ne zai zama ga karatu amma ba ladabi ga karatu ba sanin mutuncin masu karatu ya zama irin karatun ‘yan boko wanda karatu ba ladabi a cikinsu amma karatun musulunci ya zama akwai asala akwai originality a cikinsu sannan ana kuma buƙatar tawali wato mutum ya ƙanƙan da kai ga Allah duk mutumin da ya yi ilimi ba ya da humility to babu alamar ilimin shi ne nagarta ne wannan mata ta kasance gaya ce wajen tawalu da ƙanƙan da kai ga Allah da rashin raina mutane sannan a ƙarshe mun ga cewa ilimi ashe ba na maza ba ne kawai al'umma ta fahimci wannan duk da za mu iya cewa ilimi irin ilimin hadisi wanda ita wannan mata ta yi fice a cikinsa tabbas ilimi ne mai wahala sha'ani mai wahala wanda a cikin maza ma sai wanda ya dage amma wannan bai nufin ‘ya’ya mata ba za su iya yin shi mata za su yi kamar yadda mata suke yin ilimin boko wanda da ake ganin na maza ne zalla za akwai department a cikin university wanda in ka je da wuya ka gama ci a cikin ajin mutum 50 da wuya ka gama ci biyu za ka ga su ma sun birkice sun zama kamar maza za ka ganta da jeans ɗinta da t-shirt kawai ta zama ta sa face cap ta zama kamar namiji irin karatu da ya shafi lissafi ko engineering ko wani abu da yake buƙatar critical thinking ga mata ba su cika son wannan karatun ba yana ba su wahala amma an samu mata da suka yi fice ƙwararru a waɗannan ilmomin ku ga mace ƙwararriya a ƙira'at mace gogaggiya a physics mace masaniya a mathematics mace wadda take ta zama gwana a cikin harkar pharmacy ko wani abu duk an samu to why not ba za a samu mace ƙwararriya a ilimin hadisi ƙwararriya a ilimin tauhidi ƙwararriya a ilimin fiqh da makamantansu kamar na asma'u da muka ambata Allah ya gafarta mata ya yi shehu dan kodiyo ta kasance tana da masaniya a ilimin fiqh ta ƙware a ilimin tafsiri da gado kuma har ma tana rubuta waƙoƙi wato tana da fasahar yin waƙa irin waƙa abin da yake ce marubutacciyar waƙa kuma tarihi ya shaida irin abinda ta bari na legacy wanda yake har yanzu ana celebrating din shi ana bita su ana karanta shi saboda haka ilimi ba na maza ba ne kaɗai iyayenmu mata da ‘ya’yanmu mata da ƙannenmu mata a cikinsu za a iya samun waɗanda za su devoting kansu har su sha ilimi su ƙoshi har duniya ta san su har su amfanar kuma har mu makusantansu mutum moriya haka mai alfahari da cewa waɗannan ‘ya’yanmu ne ko ƙannenmu ne ko matanmu ne ko ‘yan’uwanmu ne ga sun zama malamai abin a kalle su a jinjina musu ina ganin bari in saurara haka kan na cika ku da dogon surutu a lokacin da aka ɗiban min ya ƙare na fata Allah madauki sarki sai albarka a cikin abin da muka karanta abin da yake daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda yake kuskure ƙoƙarin ilimi Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh